Mako lafiya shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna
Tunanin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau 21 ga watan Yuni na shekarar 2021 zamu magana ne akan amana.
Karin bayani
to masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu na amana
muna kuma tafe da kadan daga cikin amsoshin ku daga Facebook sai ku kasance tare da shirin yau da gobe
yanzu kuma zamu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce me kuka fahimta idan aka ce ku rike amana sannan menene tasirin rike amana a rayuwa ga kuma yadda kuka amsa mana
kuma amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin baba Umatu mai addu'a inda yace yau da gobe rike amana wanda aka yadda da shi wanda ba zai yi ha'inci ba sannan kuma tasirin rike amana shike sanya mutum ya zama dattijo mutum mai gaskiya da dattako a cikin al'umma wanda idan yayi magana zai yi tasiri
sai amsar Ibrahim Ozel yace rike amana abu ne mai muhimmanci haka kuma cinye ta abu ne mara kyau akan iya kiran sa ma da zalunci domin duk wanda aka baiwa amana ya cinye to lallai yayi zalunci haka ma Allah ba zai yafe wa mutum ba idan ya ci amanar wani sai idan mutumin ne ya yafe masa sannan Allah zai yafe masa dan haka cin amana ba karamar matsala bace ina kira ga al'umma da mu guji cin amanar ƴan uwan mu
to Zara'u kin ji kuma amsar Daniel Mandi yace ta babban magana bari mu tambayi Google
shi kuma Usaini Dangwate Karasuwa daga jihar Yobe yace ai amana ɗaya ce duk wanda yayi kokarin cinta sai ya fara gani tun a nan duniya kafin gobe kiyama dan haka Allah ka bamu ikon rike ta hannu biyu
to sai kuma amsar Musa Ibrahim Yaruro Jos Allah sana fada daidai yace amana kayan ubangiji kuma mai cin amanar mutum zaka samu baya so a ci amanan shi
sai amsar Awalu Shaibu Amfani yace salam filin shirin yau da gobe gaskiya rike amana abu ne mai matukar muhimmanci sai dai yanzu amana tayi karanci fatan mu dai Allah ya bamu ikon rike amana da aka bamu To amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Usman Muhammad daga jihar Bauchi a karamar hukumar Katagum, inda ya ce yau da gobe hakika idan an ce ka rike amana to an dora maka wani nauyi, sannan rike amana yana da tasiri sosai domin anan za a iya gwada gaskiyar mutum, anan kuma za a iya auna yanayin imani da tsoron Allahnsa.
Alhaji Mele Yusufari ya ce amana babban nauyi ne ga duk wanda aka bashi. Yana da kyau duk wanda aka bashi amana ya rike ta tamkar nashi na kanshi domin samun lada daga Ubangiji da kuma kima daga gurin al'umma.
To shi kuma Isa Garu Lawali mai fili Taraba cewa yayi yau da gobe hakika babu mai iya rike amana sai dan amana.
Amsar Sha'ibu Zidan NTA Kefi yace amana wata aba ce mai matukar muhimmanci wadda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta, kuma duk wanda ya baka amana to ya yarda da kai ne matuka. Dan haka ƴan uwa mu kasance masu rike amana domin tsira ga azabar Ubangiji duniya da lahira.
To amsar mu ta gaba kuma ta fito daga Rabiu Nuhu na Bukka, inda yace assalamu yau da gobe ikon Allah. Ai duk wanda yace ka rike amana masoyin ka ne, kuma rike amana yana daukaka darajar dan Adam a koda yaushe.
Sai Hajjara Umar tace rike sirrin wani ko kaya ta yanda wani ma bai san hakan ta faru tsakanin ku ba, wannan shine mutumin kwarai na gari mai imani. Tasirin ta kuma yana kara zaman lafiya a cikin al'umma da san juna.
To sai kuma amsar Ibrahim Suleiman daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza, inda yace amana wata abu ce mai matukar muhimmanci wanda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta, kuma duk wanda ya baka amana to ya yadda da kai kuma kai kokarin rike ta tsakaninka da Allah.
Sai amsar Isa Kopsi Asarara yace to yau da gobe a ta fahimtar amana wata aba ce mai matukar tasiri a rayuwa, domin idan ka zama mai amana to ka shatale dukkanin matattakalar da ke gabanka na kalubale.
Shi kuma Sani Muhammad daga Karmo Abuja cewa yayi to gaskiya rikon amana abu ce mai kyau, sai dai mafi yawan mu ba mu rike amana.
Sai Muhammad Tukur Isa yace gaskiya ita amana abu ce mai kyau, mutanen wannan lokaci ba mu da gaskiya shi yasa babu amana. Allah ka bamu ikon yin gaskiya a rayuwa, amin.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Zainab Musa mai addu'a tare da Hajja Fure mai addu'a, inda suka ce hakika idan aka ce ka rike amana yana nufin ka rike abinda aka baka da matukar muhimmanci, na kuɗi ne ko magana ko kuma wata dukiyar marayu. Duk mai rikon amana Allah yana daukaka darajar shi, kuma mutane za su dinga ganin girman shi sosai sabanin wanda baya da rikon amana.
Sai Ayuba Imam Kasim yace rike amana abu ne wanda addini ya umarni da yin sa, dan haka babu abin da ya kawo mana nakasa da ci baya a cikin al'umma sai rashin rike amana.
To sai kuma amsar Buhari Muktar Daura, inda yace hakika idan aka ce wannan amana ce to lalle mutun ya rike ta da muhimmanci sosai, saboda idan mutun ya ci amana to ba zai gama da duniya lafiya ba, amma idan mutun ya kiyaye amana to hakika ya kubuta daga fishin Ubangiji.
Amsar mu ta gaba ta fito daga Abdul Aziz Isa Gadanya daga jihar Kano, yace hakika abinda na fahimta idan aka ce rike amana shine wato ka zama mai gaskiya, wato har abada gaskiya guda ɗaya ce kuma daga kinta sai bata.
To amsar mu ta ƙarshe a yau ta fito daga wurin Saminu Mai Mai ta Fafalewa, inda yace abinda nake fahimta idan aka ce rike amana shine a ba ma mutum wani abu ya rike yadda aka bashi, sannan tasirin rike amana shine yana ƙarawa mutum kwarjini da mutunci.
To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin dunya.
Madalla yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu.
Sunana Shaibu Lili.
To sunana Babangida Aliyu Abdullahi.
To baki barka da zuwa nan zaure namu. Idan aka ce amana
kowa yana da mahangarsa akan menene ita kalmar amana kuma me take nufi. Ana kuma hangar mecece amana?
Amana wato akwai fuskoki daban-daban da za a iya fuskantar amana. Tashin farko addinance sama da ƙasa gabaki daya sun tsayu ne saboda amanar da suka dauko wajen Ubangiji. Allah ya ce musu su tsaya suna so ko ba sa so suka ce sun tsaya tare da mika wuya ga Allah. To wannan amana shine cewa yiwa Allah ta'a, yiwa Allah biyayya, duk abin da ya dora ka akai ya ce maka kai za ka yi iyakan iyawarka, duk kuma abin da ya hana ka za ka hana. Farko kenan amana. Sannan idan aka zo kuma ka shigo wa'ayansu kamar yadda muke amfani da amana, amana amma an gata addini wani lokaci daukan wani abu in baka ajiya ana kiran shi amana, an bashi amana. Wani lokaci in zanna da kai in gaya maka magana tsakani na da kai ta sirri, wannan magana amana ce. Aga dukiya abin nan yana iya kuma a ce a daukan kamar zamantakewa na aure, auratayya, yin aure da makamantansu amana ce. Abokantaka wani da wani ko kawa ko wane ne amana ce. To duka wa'annan suna iya daukan zamantowa amana.
Wani shayo matsayin ka na da tijo an dade ana yi an sani ne amana. Idan babba ya ce amana me yake nufi?
Alhamdulillah ita amana kamar yadda Malam Abubakar ya yi bayani shi a addinance, don haka bari mu siffanta ta kuma akan waɗanda ma ba su da addini. Na farko dai ita amana tana kan turaku guda uku ne. Na farko shine kula, na biyu shine ajiya, na uku kuma amincewa.
Wato sai mutum ya amince da amanan ma duk
sai ka amince, sai kuma ka kula, sai kuma ka tsare. Waɗannan abubuwa guda uku shine ake wa amana riko. Amma kuma akwai abubuwa guda biyu wanda bamu kawo akan su ba, shine na cin amanar su kuma guda biyu ne. Ya Allah kana so ne ko kuma kaddara ce ta auka.
To kafin mu je ga menene cin amana din, matasa akwai yanda suke kallon amana da kuma yanda suke fasarawa in an ce amana. A matsayin ka na matashi Malam Babangida, in aka ce maka amana ko an baka amana, kai ya kake dauka zo?
To idan an ce amana, da farko dai abinda mutum zai fara dubawa shine kai kanka amanan kanka ne. Ta iyawa akwai abubuwan da kai zaka cutar da jikinka ko wani na mu'amala da aka baka na rayuwar kanka, in ka ci amanar kanka amana za ta cika musamman. Amana wani abu ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban. Kamar yadda magabata suka yi jawabi, akwai amana na zamantakewa, akwai amana na amanar kasa da aka daura maka wani haƙi, akwai amana na shugabanci da aka baka ka jagoranci wani abu, akwai amana na fannoni daban-daban.
A matsayin ka na matashi, me kuke daukan amana?
To amana muna daukan sa ne abu ne wanda za a yi an amince da kai, an yarda da gaskiyarka, yasa aka baka riƙon wannan amana. Ta iya wata kalamoni kalamai ne aka ce na baka amana ka ajiye min sirri. To kaga an yi da kai ne, da ba a yarda da kai ba za a iya gama ba. Ta iya wani shugabanci ne aka daura maka, an ga za ka iya ka ce ga amana.
To amma tana yiwuwa a tsakankanin matasa?
Kwarai da gaske. Ai kun san iya cewar rashin ba wa matasa amana rusu jagorancin musu al'amura sai sa ake samun wasu matsaloli.
To kanan suwa da waya kamata a bai wa amana, ko da suwa kuma ake iya yin amana ne? Mallam Jidda.
Dan adam gabaki daya tunda bisa ga halittar da aka yi mai amana ce, wana iya cewa kowa ana iya bashi amana. Sai dai wajen maganar bada amanar, tashin farko ya kamata kuna a auna wace ce, menene kake da ita wanda kake so ka bayar, sai ka fayyace menene kake rike da shi wanda zaka danka masayin amana. To sai in ka fayyace wannan, to nan kuma yanzu wanda zaka danka ma kuma sai ka kara fayyace shi, wane ne zai iya rike maka wannan abu? Mu dauka yanzu kana da wani sirri, kana so ka gaya ma wani, kuma kana son in dai ba shi din ba, baka son wani mahaluki kuma ya ce, sai kenan idan ka tashi sai ka auna waye za ka gaya ma wanda zai tabbata. Da akwai amana wanda idan har ka zo ka zanna kai magana da mutum ko ka danga mai abu ko duk dai wani abu da ake danganta amana, da in ka danka wa mutane wannan amana yadda aka danka ma sannan hakan ne yake tabbatarwa. In magana ce kace mai kai kadai kawai na ga ban son wani ji har ya bar duniya bai furta mu wani, kowaye ne kuma. Tunda nasi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa farkon abin da za a fara daukewa cikin tsakanin al'umma ita ce amana, to babu mamaki a yanzu idan ya kasance babu amanar
kuma amanan nan ta kowace fuska ka fuskance ta. In ta fuskar magana ce yau wanda kake tunanin shine amintaccen ka, kana gama gaya mai magana kana tashi a wannan waje, shi ma zai tunani yana da amintaccen shi. To daga nan kafin a wayi gari labari ya faso. Idan mukami ne ko abin nan ne kake tunanin in wannan ka danta mai zai maka rikon amana, zai kula maka da shi. To duka dai yanzu da muka kwarin ka tashi musamman a Najeriya, wanda muke tunanin za su yi rikon amana, wasu su sai mu zo mu gan su an yi walƙiya sai babu amana tare da su. In wajen auratayya ne wanda ake tunanin yau idan an yi, in mutum ce kana ganin za ta rufa ma asiri, ku rufa ma juna asiri, to kana yin auren asirin ka ya tono. Ita ma kanta tana tunanin kai za ku haɗu a rufa ma juna asiri, tana auren ka asirinta ne ya tono. Duk waɗannan abubuwa yau ana ganin su. To wannan amanar ya danganta da mecece amanar taka, wacce kake so a riƙa ma, sannan kuma tilas ka fayyace wa kake tunani, wanda kenan nan sai dai ka ƙarfafa zato, amma baka da tabbas har sai kai mu'amala da mutum.
To malili a da ɗan uwa idan yi wani yauta a cikinsu, wato sai ka ga abinda za su bari na daga dukiyarsu ko iyalinsu, shi ɗan uwan da aka bari a raye shi ya san cewa yaro ko ƴaƴan da aka haifa ko matar ta zama amana a gare su, su za su tabbatar da cewa ba su wulaƙanta ba, kuma an rike amana na har sai in ji gado ne yaro ya girma an bashi idan aurarwa ne an dai. Shin hakan yake har yanzu a wannan zamanin nan?
To alhamdulillah ni zan ce sai mu yi godiya ga iyayenmu, har yanzu a yau mukan san bambancin rikon amana ma da cinta. Kuma ita rikon amana fa ba a baiwa kowa sai mai hankali, idan kuma za a baiwa mai hankalin nan sai an gitta sharuɗa. Wato kaman jirwaye ne na wanka, baka sanin inda zai taba maka a jiki. Idan abin alheri ko kuma misali ya zo dole ne kake gabatar da shi. Amma ɗaya daga cikin bayanin da Malam Abubakar ya yi dangane da maganar bayar da aure, an san aure amana ne. To amma mafi yawa kamar yadda na faɗa ba a kindaye sharadin idan za a bayar, cewa ake gata nan kai mata riko ka rike ta. In aka ce maka amana ma ba a ce maka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, in ka san zaka ci ne to ka ban mala kayan mu, ba a yin wani.
Wato ba a fayyacewa
dole ne ka gindaya sharuɗa. Alal misali kamar yadda kika ɗauko maganan kula da dukiyar marayu da su marayun kansu, ai addinin shi an ce idan sun kai wani manzali da ka musu dukiyarsu to kin ga sharadi ya gita nan. Amma idan ba a yi wannan ba fa, ko ni ne na karɓa zan ce adi hayo matanadi ne, ba a ce mun ya zuwa lokaci kaza ba in ba ku.
Wato ita kanta amana tana da sharadi,
dole a gita mata sharadi. To mukan bayar da amana babu sharadi, don haka a ƙarshe idan aka zo koda hukunci za a yi sai ka ga wanda ya ci amanan nan fa ya bi hanya ne kamar yadda ne bayani da fari na son ransa ko kuma ƙaddara. A so a ci amana domin dama ana da buƙatar ci, ko kuma wani abu ya zo ya gita. To idan babu sharadi wanda zai sa ka kafa kafa, to ana iya cin amana. To kin ga anan wanda aka baiwa amana koda yana da laifin goma ne sai a kwarenye akan guda uku yake da shi domin ƙaddara ce ta faɗa.
Wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani menene amana, menene ka'idojin ta, iyakar ta kenan.
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mun ji ta bangaren dattawa da yadda suka fahimci amana kafin mu koma wajen su Binta a shakata da wannan waka. Yanzu kuma za mu koma zauren tattaunawar mu domin jin ta bakin matasa da yadda suka dauki amana musamman ma wajen neman aure. Amma bari mu ji yadda aka amsa tambayar Binta a zauren.
Wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani menene amana, menene ka'idojin ta, da iyakar ta kenan.
Shi yasa amana fa kamar yadda Babangida ya faɗa, kai kanka amana ne a kanka. Domin idan ba son zuciya ba, babu yanda za a yi mutum ya ga mutuwa ya je ya afka mata.
in ko ya afka mata kamar yadda ne bayani ne amana nan da aka bashi bai da hankali aka bashi dan duk wanda yaje afkawa mutuwa to ba hankali gare shi
to ta ci amanan kankin kansa
kware da gaske to amma idan mutun yana da hankali bai afkawa mutuwa to in ko zaka kiyayewa afkawa mutuwa to duk wani abin da aka baka aka ce shi amana ne to ka rike shi tamkar haka kamar yadda ka rike taka amana daya daga cikin abubuwan da mukan kuskure bayan wannan magana sharadi yana zowa akan ni na kasa ne amma bari in damka ma wanda Allah sa zai yi
baban gida rayuwar ku ta matasa kila idan aka kwace maka budurwa shine an ce maka amana ku kana da budurwa abokinka ya je ya bi ta bayan gida ya fi ka iya rawa ya fi ka iya zance ya ga mata abin da take so shine cin amana a wurin ku
a wajen samari matasa ire-ire na ta iya yiwa bai iya kalamai ko kuma bai iya daukan wanka ba ya zama kamar ustaz kullun da katin aswaki abokin su kuma zai zo sab-sab to dole hankali ta zai kuma waje
to wannan kuma idan yayi ya ce
ta iya yiwa an yi ɗaya biyu an yi uku shi abokin na garo wancan fitina take-taken tafi kamar ni take da ra'ayi
kuma to sai a bari
shi ya saki da ai biyu babu ta iya yiwa da ai biyu babu
ko zance ya fara zuwa
akwai mutum abokai
to idan aka koma baya har ya kasance jama'a sun san jawabin sun kuma wa'azantu dangane da maganar aure duk wanda ya shiga yake neman aure ai dole wani in ya zo ya kiyaye sai wancan ya ce ba ya
so
to amma rigen gato ake shi yasa na faɗi cewa neman ta ake a ci yanzu akwai wanda zai zo ya raba ka da wannan yarinyar ba dan komai ba dan kai kaka aure
wato ko da shi zai aure
ko kuma ita kanta samu wanda za ta aure so a fakaice ya zo akan maganar neman aure ne amma ya ci amana baka fitowa ka ce mishi kai mace yin amana
amma dai duk da maganar da su magabata suka yi amana nan har yanzu akwai ta kuma ko mutane masu rike amana zan baki misali
wato wucewa
ba dai zuwa lokacin da muke jami'a a kowace bayar Allah har gobe ina mamakin ta muna kungiyar MSS na Muslim Student Society ana irin hada kudin dalibai an zo an yi meeting ko an danyo ne abu dai haka wallahi bayar Allah nan yanda kudin suke wadannan kudaden da muke cewa ta ajiyin hakan suke bata san jasu ba durin da aka yi za ta rubuta ta daura kudin ta ajiye ran da aka ce ta kawo su wadannan kudaden ta kawo to kin ga wannan ba za a ce duka mutane sun tabe ba
wato a duk tsawon zamani har zuwa tashin kiyama
nagari ba za su kare
ba nagari bai kare ba amma kamar yadda malamin uzun yake cewa abin da annadir la yuqas wato abin da ya kankanta kwarai a cikin al'umma ba a ma sanya shi a mizanin au to karancin masu amana ya kai ga kusan amma ai ba yadda za a yi zo a ce ma gaba daya babu amana a ba zai yi
to idan mun dauki wannan magana dan ke cewa to magana kan zata da kusan za a yi cewa duk babu amana dalili na da zuwa biyu yanzu misali lokacin zabe zai zo ga wannan mutumin mustasi an san cewa zai rike amana amma bai da abun duniya sai ga an ruga an tafi wajen mustasi
tashi mustasi ya bada amanan kudin sa shi
kuma kudi ne ba amana amma dai mun mutalakawa ya kamata mu duba wanda zai rike amana
abin da yake akwai amanar ce ke gaban mu
kuma fa
abin da fake gaban mu a yanzu shine cewa abin da kake gani zahiri shine tabbas
ta kai ga wannan
matakin wannan ni abin nan kwarar abin nan abokin aiki na shugaban
to amma yanzu a irin wannan mataki da dai ba fannin addini aka shigo ba ya yake ababin da ake cewa idan ka zabi shugaba da kasan cewa zaman su ba alheri bane kai ma
kana
amana
mai nisa
kuma
wannan shugaban zai zo ya nemi a zabe shi ba dan ya zo ya ci amana ba kuma
to
ni na kwaso ta gaba daya saboda
wannan akwai
shin me yasa zaka bayar da kudi a zabe ka shine nau'in bayar da amana ai amanar da aka ce ma wanda ya nema kada ka kula shi
so kuma sai yazo ya bada kudi
amma sai yazo ya bayar da kudi
yanzu ba jari
ai ya riga ya fada maka wato shi yasa nace dole ne a koma a can gargajiyar kasa
to watan kenan
a taso
hakan ta faru misali a bangaren siyasa
na'am
kenan kar ma a yi zaton za a samu wani rikon amana daga waɗannan shugabanni irin waɗanda suke sayan ƙura'atun kafin
abu yanzu a yanzu dai duk abin da muke gani babu kamancin wannan cewa za a rike amanar
tunda haja ce yazo ba jari
kuma wata yadda zai samu ribarsa
idan har mutum bai ci maka bashi gagarumi ba yaje a ƙauyensu
ya ci bashi gagarumi ya je kauyen su yayi noma sauran masu ƴan kananan ga yauna na noma ya basu su ma bashi da na sayan dan a fada da cin abinci da sauran su me zai kai mutun ya ci bashi a banki dan ya je yayi siyasa yana son mukami
gaskiya ta zama kasuwanci
haja to kuma ina amana take nan ina zaka damka mutun cewa rabu da ni ka gusa zuwa wuri kaza domin ka kare min mutunci na babu shi
to da kai wannan magana sai na zo ga tambaya ta gaba wanda take son ta san menene aka san cin amana menene aka san amana wato cin amana kenan a ƙasa me wani illa take iya janyo wa al'umma
rushewar al'umma baki da ne
ai rushewa ce
ai gaba ɗaya al'umma ta gama
hallaka al'umma ne hallaka al'umma
yanzu babban
misali da
bari malamin magana yau halin da muke ciki a ƙasar nan me ya jawo mana
cika fada
cika amana
amana ce babu tun da ko ta rushe to duk gaba ke da tsarin rayuwar mu ya bita amma in akwai ta shikenan magana ta kare da ba ma cin halin da muke ciki
wato ita amana na in dai har aka taba ta to an ruguza al'umman ne
ta halaka ita ce al'umma maganar ruguzawa fa ana iya sake kwabawa a gina in ko aka halaka ai an tafi
an yi murs
to kusan manzalin da muke kenan an kawo manzalin da yanzu zaka ce ma dan siyasa biya ni idan ya biya ka ya Allah kada Allah ya sa ya ci tunda ya riga ya biya ka domin me ko da ya ci in ya tafi can ba zai tuna da kai din ba kuma Allah na tuba so da yawa ake cewa ba yadda amana ga wanda ya cancanta musamman saboda wannan mun kawo magana shugabanci ne ina tsammani dai a cikin dai halitta da yawan da muke gani yanzu akwai wanda ya kai da akwai rashin kunya to ko shi ka zo ka tsayar kace ba mu buƙatar sisin kobanka halayya ka muka gani kuma zaka iya yi mana kaza don haka mun dunguma mun baka ƙuri'a ka mun zabe ka kaje wuri kaza domin ka wakilce mu wallahi zai yi shugabanci na gari
shi na akuya
duk rashin kunyar shi
ta baci ke
saboda baka nuna mishi kana buƙatar komai ba a wajen sa
wato inda ka dai an ce da wulaga
to ita wannan ita ce amanar da za a damƙawa irin ma shugabannin da muke da buƙata
kuma har a tambaye su akan maganar amanar
kwane da gaske
Alhaji Lili baya ga kalamanka ba iya yan siyasa ne kadai suke cin amana a wannan zamani
kwane da gaske
hatta hukumomi da ma'aikatan gwamnati su kansu ma'aikata da yawa
ai shugabanci
ai shugabanci ai
shugabanci
saboda ma'aikatan ma suna cin amana
shiga har da fannonin malamai akwai cin amana
ba kwane mutane
akai ko ba haka kwane to fa fannin ne abinnan duk wani fanni da ka sani na rayuwa akwai cin amana akwai tabbatar da amana cikin sa
kuma da an taba amanar
da an taba nan wannan abun ya zama rushewa
to yanzu aiki
ba da ta tuma
ya halaka ba
ai gaba
an san albashin sa kaza ne amma za a ga yana yau ta hidima yadda ta wuce wannan har gidan zai kawo abun kuma ce an
gudu ai dangi kuma sai mi ta murna mana gana kamar alherin
ba ka tani a dalilin da yasa
akwai kuma amfani da ita al'umman za ta karar da shi idan aka tsaya akan amanar nan aka kuma koma akan ta
duk wani abu na ingantuwar rayuwa na matsomiki na maida duniya ta zamanto a dunkule
a tafin hannun
mutafin hannun duk muna da su to kuma ga ya mini wani lokaci muka fi samun rashin zaman rashin aminci rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali
ai wayannan ma tana taimakawa wurin gulma
wato da kace ci gaba mai hakan rijiya in muka duba ta wannan fanni na magana bayar da amana da rikonta ci gaban mai hakan rijiya ma akwai abin da za a ƙarshe za a amfana da shi ci gaban sarkin baka ne yana ƙara girma da hankali amma hankalin shi na daji domin ai batan muke yi ko da yaushe a kulli yomin saboda cin amma sai ka je ka tarar da ma'aikaci ya ce maka kawo ka za ka ce a bayan alba ya ce albashin ya zan ci
wato ya fito ruwa kama ya ce amana kawo ta shi zai cita
babu maganar boyo
to don haka ire-iren waɗannan al'amura a kulli yomin ƙara shigar da kawo nan mu muke
yi to ne ne amfani da za mu samu idan muka rike ce ta amana
an shimfiɗa gaskiya ai shimfiɗa gaskiya ne da yi mata harsashi da kuma gina gaskiyar
babban takaicin shi ne mu muke tunkaho da addini mu muke bin kuma dokokin addini waɗanda suka shimfiɗa mana sharuɗa na amana amma bisa ga cin amanar da muke da shi din yanzu wai koyi muke da waɗanda addinansu ko kuma ba su dogara da addini ba domin shimfiɗa musu ƙa'idojin amana ɗaya daga cikin irin abubuwan da muke fama da shi kenan kuma an san cewa bayar da amana ya Allah tun daga ƙasa har zuwa ƙarshe abu ne wanda yake gina al'umma to yau shi yake rusa mana mu al'umma tasu kuma tana gyaruwa
saboda su sun rike riko da amana
saboda sun rike amana
to Allah ya kyauta da fatan duk matasa da suke sauraron wannan shiri za su yi riko da amana kuma su rinka aikata shi. Baki na mun gode da muhawarar da muka tafka akan maganar amana a ta kowane bangare. Mun gode.
Kamar saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya. Time.